نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سادوا، بركة مدى ونن يمتي، بركة مدى ساكي سادوا ونن مسلاتي من البركة مسلاتي ألاج محمد اندمي أنا غرم ميدوغوري أجهر برنو ونن يمتي نلانر السبر شاهدوا قوات رمضان شكرا ميلادية دبو ديدة لليهود دا أشرين دا ترى شكرا هجرية دبو ديدة لليهود دا أشرين دا ترى وان ديزو ديدة دي شاوكو قوات ترى ميلادية تدبو بيدة تكوس وان مجلسين تفسير القرآن ميقرما عند مكي اتكين تفسير سورة هود توقع في مشاقك اتكين تفسير آيوين دا مفسرة بإذن الله وان زمى zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan yana tambayar hukuncin sahula. Sahula zina ce, wato ado ne. Ado ne kuma kamala ce ta musulmi ya sahula. Da wuya ka samu wata al'umma ko wata kabila wacce sahula tana musulmi kuma sahula bai zama kamala a gurinta ba. Kowace kabila a duniya in dai musulma ce to sahula yana da cikin kamala a gurinsu. Ku duba ko turawa idan ka musulunta sai kaga kuma suna sahula domin suna jin cewa wannan kamala ce. Shi yasa yana da kyau kamar yadda Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid, ma'ana ku yi ado a lokacin da za ku je sallah ko a lokacin da kuke sallah. Ya zamana mutum ya yi sallah da hula, rashin yin sallah da hula din ba yana bata masa sallah bane, wannan ba kuma wai laifi yayi ba. To amma dai komai ana son kamala, ko menene zaka so ka yi shi kamili cikakke yadda ya kamata. Wannan shine wato tura mulkin mallaka su suka zo da dabi'ar cire hula. Amma kafin zuwan mulkin mallaka ai da wuya ka samu mutum musulmi cikakke da babu hula a kansa, har ma ta kai idan mutum ya manyanta koma ya abin da rawani ma ake yi gaba daya, ba wai kawai hula ma ake sawa ba. To zuwan tura mulkin mallaka dai suka yi ta zuwa da ɗabi'u irin waɗannan, har ma ta kai sa hula ɗin ya zama wani aiki, wani kayan gabas. Mutum sai ya ce ba zai iya sa hula ba, wai kansa yana rinjayarsa, yana masa nauyi. To duk ba komai ba ne illa tasirin ɗabi'u na turawa. Sannan ya ce wai menene hukuncin mutumin da yana tara kuɗi iyayensa na kwashewa bai sani ba. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta wa maluka li abika, da kai da kuɗin naka duk na babanka ne. Za ka in ya taɓa me zai sa ka damu? Bai kamata ka damu ba, tunda da kai da kaya duk mallakar wuya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana daga mafi daɗin abinda mafi kyan abinda mutum zai ci na abinci shine ya ci abinda ya nema da gominsa, abinda ya nema da gominsa, kuma ƴaƴan mutum suna daga cikin kasbinsa, abinda ya nema daga gominsa. Wa inna waladar rajuli min kasbihi, saboda haka shi ma yana daga cikin tsoruwurtar uban, saboda haka uban shine sababu wujudika, shine dalilin samuwarka a wannan ƙasa, a wannan duniya. Don haka dan ya taɓa wani abu naka kada ka damu, kuma alamar baka bashi shi yasa yake taɓawa. Domin ka ce in ka samu ka ɓoye ka gani inda a ce kana bashi ba zai taɓa naka ba. Ya ce me ye hukuncin wannan saƙon da ake turawa a cikin wayoyi na ‘yan uwa musulmi, kuma ana cewa su masu tura wa mutane, wai abinda aka rubuta a cikin saƙon Allah, Allahumma ya rabbi salli ala Muhammad sayyidis sadati nabiyyina Muhammad sai a ce ka aika mutum tara za ka samu wato ko good news ne in 3 days za ka samu kyakkyawan labari labari mai faranta rai a cikin kwanaki uku wannan duk sir kulle ne ba ya da wani asali menene idan salati ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sai an tura maka a waya ba za ka yi salati ba sai wani ya turo maka ya ce yi salati kuma wannan baya daga cikin salatan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar har da za a riƙa tura shi a cikin waya saboda kan an ce ka tura kakka tura kai delete ka goge wannan kuma ya ce hadisin da Asma bintu Abubakar ta ce sun ci doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to ya ce shi da Allah a yi masa bayani amma ai doki haram ne a yanzu to kuma ya yi fatawa ya ce a masa bayani kuma ya ce ai doki haram ne to kuma ka ce Asma'u ta ce sun ci doki a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun ci haram magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai shine cewa doki daga yana cikin mubahat baya cikin haramu hadisai sun nuna cewa halal ne daga ciki akwai hadisin da ka faɗa hadisin Asma binta Abi Bakar da take cewa mun naharna farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akalna mun soke doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ci da haka da wani abu ne wanda yake haramun da alqur'ani ya sauka yayi bayanin haramcinsa kuma Jabir dan Abdullah shi ma ya rawaito hadisi yana cikin sahihai Bukhari da Muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayi shela kada a ƙara cin mushe kada a ƙara cin naman jakunan gida ya kuma halatta cin naman dawakai saboda haka nassi dai karara akan halaccin masu haramtawa suna hujja da fadar Allah wal khayla wal bidala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu wato alwal khayla dawakai wal bidala da alfadarai wal hamira da jakai litarkabuha an halicce su dan ku hau wa zina ku yi ado wa yakhluqu ma la ta'lamu kuma ubangiji yana halittar abinda ma ba ku sani ba wato ka ababan hawa wadanda ma ba ku san su ba a yanzu nan gaba ubangiji zai halicce su kuma sai muka ga ubangiji ya samar da wasu ababan hawa bayan wadannan da larabawa suka sani a da to wasu sun yi hujja da wannan ayan ne akan cewa Allah ya faɗa abinda za a yi da doki da jaki da alfadari sai ya ce a hau litarkabuha wa zina ya ce a hau a yi ado amma bai ce a ci ba kuma suka ce gashi an gwama shi da jaki kuma an san cewa jaki haramun ne wannan ita ce shubuhar da ta sa wasu malamai suka haramta doki to amma ita wannan ayar tana faɗar babbar minna wato baiwa da ubangiji ya yi tattare da doki shine a haushi wannan shine babban abin amfanin da doki yake da shi kaga ayar bata ce a dora musu kaya ba amma kuma haramun ne a dora kaya kaga ba haramun ne a dora kaya ba duk da cewa ayar bata faɗa ba saboda haka ba wai ta kididdige duk amfaninsu ba ne ana iya amfani da su wajen noma dan an yi amfani da dawakai ko da jakuna ko da alfari wajen noma ba laifi akai ba saboda haka wannan ayar ba wai tana nuna haramcin wani abu ba sai wannan tana dai faɗar mafi girman ni'imar da take tattare da doki da jaki da alfadari sannan cewa an haɗa su a cikin siyaki ɗaya wannan ba shi yake nuna haramci ba wannan ita ce malamai suke kira dalalatul iqtiran dalalatul iqtiran tana daga cikin dalala za'ifa wato dalili ne za'ifi a cikin dalilai da ake kafa hujja da shi a shari'a saboda haka ba wani abu sai dai kuma ba wani abu ne da za a tada rigima a kansa don akwai lokacin da a sakkwato wasu shekaru baya da suka wuce aka yi ta rikici da wasu sai sun ci doki wasu na ba za ku ci ba ban ga abin rikici ba dokin nan cin saba wai dan ka ci kafa wanda bai ci ba lada ba wai lada ake samu ba dan an ci doki har da za a yi ta rigima ka ce sai na yi ana ba za ka yi ba har ta kai mutum ga kurkuku dokin nan ba wai lada kamar mutum ne sai kaza a gari ya yanka ya ci bai cewa mutanen da ba su ci kaza ba a ran nan ba su da lada shi ya samu lada ƙari bisa sama da nasu don haka yana cikin mubahat abubuwan da suke halal kuma ni ban ga dalilin da zai sa ai ta rigima da mutum ba dan ya ce zai ci doki dokin nan ai ba abu ne mai sauki ba mallakarsa kaji ma suna mana wuya bare doki mutum ya ce zai ci doki ai kamar yadda bahaushe ne ya ce in wani ya ce zai haɗe garma sai ka rike masa kota ko sai ka rike masa kotar ya haɗe saboda haka al'amarin ba wai mai sauki bane a bar su su ci gaba ai kun ga abin yazo ya lafa saboda haka har ta kai wai aje gaban sarki waye ga wani ya ce zai ci kuma shi zai ci ba a kasar nan ba akwai masu cin alade ba ma to dan ya ce zai ci doki sai kuma a ta da kai ba ita rigima shi ma ai zai gaji da sayan doki in har ma yana iya saya da sai wannan da yake cewa ai masa bayani game da wannan aya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man ittada bir rasul cewa to wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ghaibi wannan da ya halarci tafsirin mubara a cikin wannan sura can in ayar da take cewa fa qul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin a cikin surat yunus da muka fita mun yi dogon bayani kusan shine darasin ma gaba daya da muka yi a zama magana akan gaibi shin annabi ya san gaibi ko bai san gaibi ba sannan kuma kalmar gaibi din nan me take nunawa inda muka ce ta kasu biyu akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul mutlaq wato cikakken sanin gaibi shine wanda Allah yake banta da shi ubangiji yana sanar da kai abinda baka sani ba kafin ya sanar da kai wannan gaibi ne nashi in ya sanar da kai ba ya fita daga cikin tsarin gaibi ya fita daga gaibi annabi sallallahu alaihi wasallama an sanar da shi abubuwan da za su wakana nan gaba an sanar da shi ashratus sa'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wannan kuma ya labarta mana mu ba mun sani amma wannan baya sa ya ce mu ce mun san gaibi dan mun san cewa rana za ta hudo daga yamma dan mun san cewa dujal zai bayyana dan mun san cewa akwai ya'juj wa ma'juj akwai kaza 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 da kaza wannan baya nuna mun san gaibi duk da abun bai wakana ba ya zama labari yanzu ya fito daga gaibi shi yasa da Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan yace illa man ittada min rasul sai wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa shi zai sanar da shi gaibin lokacin da aka sanar da shi gaibin kuma ya fita daga cikin sunansa gaibi kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'ar sa da yake yi kun ga yake addu'ar cewa yana allahumma inna as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsan أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقه سيتي أو استأثرت به في علم الغيب عندك إنا روقنك نكون سونا ديك ناكني سونا نكا أينهن سنيا وكانك شي سنن كسو كدشي كو أجكل التافنك كو كسند واندك أجكين باينك أو استأثرت به في علم الغيب عندك كو كما كي بنتد سنن سأجكين علم غيبنك كاك كنا أفوي أبين ديك سند متاني أفوي كما أبين ديك كي بنتد سنن سوانا شيني ake cewa gaibi wato gaibin da babu wanda ya san shi shine ubangiji ya kore sanin sa ce kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wanda yake sama da wanda yake cikin kasa babu wanda ya san gaibi illa Allah sai Allah haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ubangiji ya ce ya fada kul la ya'lamu al ghaib ban san gaibu ba ce kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ayoyin da hadisai suna nan idan ka koma cikin darussan da muka yi bara zaka samu cikakken bayani akan wannan sai shi kuma wannan da yake magana akan cewa sahabbai wai an ce masa sahabbai wanda aka yi musu albishir da aljanna wai shin za su iya aikata kowane zunubi kuma aljannan za su shiga ba tare da azaba ba ai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi musu albishir da aljanna saboda ubangiji ya umarce shi ya musu albishir da aljanna sai dan sanin cewa su masu tsafta ne sun fi kowa gujewa laifi ba waɗanda za su yi laifi ba ne da gangan suna sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ya dubi mutanen da suka je yakin badar su 317 ko 19 din nan ubangiji ya dube su ya ce ku je ku yi abinda kuke so na gafarta muku da a ce waɗanda suke tantagaryar ta babu ne sai su ta yin abinda suka ga dama to amma sai suka fi kowa kuma tsoron Allah sai suka fi kowa tsoron Allah sayyidina Umar cewa yake shi da ya san zai fita daga duniyar nan lalahu wala alaihi da ya ishe shi ya fita daga duniyar nan salin alin ba tare da riba ba ba tare da ainihin ya cutu ba yace shi ma shi wannan ma ya ishe shi mutanen da za su kwana mutumin da zai ji aya ɗaya ana karanta ta in ya ta bashi tsoro yayi wata guda ana zuwa dubo shi baya da lafiya to kaga waɗannan nan ai musu bishara da aljanna ba irin mu bane kai yanzu da a cikin mu ne aka yi mutum bishara da aljanna ai kuma sai yadda hali yayi mutane sun shiga uku to ba ai bishara ba ma ga yadda abubuwa suke to dama ubangiji ba kowa ake bishara ba sai wanda suka kai sai wanda suka isa Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu tashi akan aya aya ta 12 ko haka ne aya ta 12 na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولعلك تالق بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل
الله مدوكين سركي يتي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرا فلعلك ولعلك يا رسول الله تارك بعض ما يوحى إليك كي مي برن أبند ساشن أبند أكي مك وهيني wada'iqun bihi sadruk kuma kirjinka mai kuntatuwa ne an ya kulu dan suna cewa laula unzila alaihi kanzun mai zai hana a saukar masa da wata taska daga sama aw jaa ma'ahu malak ko kuma wani mala'ika ya zo tare da shi inda ma anta nadhir kai kawai mai gargadi ne wallahu ala kulli shay'in wakil Allah mai wakilci ne a bisa dukkan komai wato Allah madaukakin sarki yana ci gaba da gaya mana irin tabar gaza ta kafirai jahilan da suka jahilci hikimar ubangiji suka jahilci sunnar ubangiji a wannan rayuwa waɗanda ba su san hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki yake zabo manzanninsa daga cikin mutane ya aiko wa mutane su ba suke ganin cewa mai zai hana manzanni ko manzan da Allah zai aiko ya zama mala'ika ne ko kuma mai zai hana su zo tare da mala'ika mala'ika ya rako shi ko kuma mai zai hana ubangiji ba zai bashi wata taska da dukiya ta duniya ba kaga waɗannan ba su san kima da daraja da martaba ta manzanci ba suna ganin ya za a yi manzo mutum ko kuma ya za a yi manzo daga Allah kuma babu mala'ikan da zai rako shi ko kuma ya za a yi manzo daga Allah sannan kuma ba shi da wadata ba shi da kuɗi waɗannan waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke ƙaryata alƙur'ani suke jayayya da shi mutane ne masu ƙaryatawa masu taurin kai mutane ne waɗanda za su yi amfani da duk abin da za su yi amfani da shi wajen su ga sun ƙaryata ka to kai a matsayinka na wanda Allah ya aiko wanda ubangiji bai danka maka makullan zukatansu ba zukatansu suna hannun ubangiji wanda kai aikinka shine kadai ka sanar da su abinda Allah ya aiko ka da shi ka karantar da su don haka waɗannan babu abinda zaka iya da su babu shakka kafirai sun yi taiwa annabi sallallahu alaihi wasallama kalubale iri-iri daga ciki irin abinda wannan aya take gaya mana laula unzila alaihi kanzun me zai hana a saukar masa da wata taska daga sama ya zama mai kuɗi ya zama mai wadata ya fi kowa kuɗi a cikinmu aw jaa ma'ahu malak ko kuma Allah ya turo mala'ika tare da shi in har da gaske ne shi manzo ne mu gan shi tare da wani mala'ika yana take masa baya duk abin da ya ce mala'ikan nan ya ce gaskiya ne sadaqta sadaqta to tunda ba mu ga haka ba alamar cewa kai ba annabi bane kai ba manzo din bane alqur'ani ya gaya mana can cikin suratul isra irin kalubale daban-daban da suka taiwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrifin aw tarqa fi as-samaa' ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا حكى سكيوا النبي صلى الله عليه وسلم إلو وانا قالوا بني ويحردي إنشي النبني توصوف بذاس يدد الشيبا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع سيكاسا منغا idanuwan ruwa suna taɓuɓɓugowa da ƙasa, tare da cewa sun san garin Makka gari ne mai tsandauri, gari ne mai duwatsu. Ta yaya za a yi kawai su ga ruwa yana taɓuɓɓuga daga ƙasa? Sai suka ce inda gaske ne, sai ya canza mana garin nan, mu ga ko ina ruwa ne yake ɓuɓɓuga, mu fita daga cikin ƙangin wahalar ruwa. Suka ce hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab, ko kuma a'a mu ba ma wannan ba, ya zamana kana da wata gona ta dabilai da inabi. Sun san wannan a garin Makka, shi Allah ya sifanta garin Makka biwadin ghairi zi zar'i, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'i, rafi ne, gakwari ne, kwazazzabo ne, guri ne mai duwatsu da babu shuke-shuke a ciki. Amma wai sai ya zama yana da lambu, lambun kuma cike da kayan marmari, ƴaƴan itatuwa, inabi da dabinai. Fatufajjiral anhara khilalaha tafjira, kuma ya zama na ƙarƙashinsa ƙoramu suna gudu. Kaga sun ma daɗa gaba, ba wai kawai idanuwa ba, ƙoramu su dinga gudu a ƙarƙashin lambun kuma. Ya mallaki wannan, suka ce aw tusqita as-sama'a kama za'amta alaina kisafan, ba ka ce in ba mu yi imani da kai ba Allah yana iya ɓangaro mana sama, to a ɓangaro mana saman ta faɗo mana, mana a ɓallo mana ita ta faɗo. Aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila, ko ka je ku taho da Allah ɗin da mala'iku dodo dodo su rako ka, ga Allah ga mala'iku, Allah ya ce ni na aiko shi, mala'iku su eh mun shaida. Ka duba wannan taurin kai, me yin wannan magana kana zata zai imani? Ai ba zai yi ba. Aw yakuna laka baytun min zukhruf, ta a ko kuma ya zama kana da gida na gwal na azrafa, gidan gwal, ina manzo Allah zai samu gidan gwal? Mutumin da ya taso yana yi wa larabawa kiwo suna biyan shi, larabawa yake wa kiwo mutanen Makka suna dan biyan shi, yana dan kasuwanci a ce yayi gidan gwal? Kaga ba za a yi imani ba. Aw yakuna laka baytun min zukhruf aw tarqa fi as-sama', ko ka kawai muga kana hawan sama ba tsani, mu ganka kawai kana tattaka iska, ka yi shige ka yi sama, sai mu ce eh to lalle aiko ka aka yi, don ga kacin ka koma. Kuma dan taurin kai sai suka ce walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u, kuma koda ka hau din ba mun ga ka hau ka dawo, ba za mu yarda cewa sai ka zo mana da wani littafi kuma a rubuce, a takaddu a rubuce gashi nan, wanda lokacin da kake hawa mun ganka ba littafin hannu, sai mu kaso ko da littafi. Kaga wanda yake irin wannan kalubale ai ba zai imani ba. Lan nu'mina laka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u, manzo Allah duk yana jin su Ubangiji sai ya gaya masa ga abinda zai qul subhana rabbi, sarki ya tabbata ga Ubangiji ba abinda Allah ba zai iya, duk abinda da kuka faɗa Ubangiji zai iya, don shi yake da kamala. Amma kuma hal kuntu illa basharar rasula, ni ba wani bane, ni mutum ne, mutum ne wanda Allah ya aiko. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu ni mutum ne, don haka ku ce sai na yi muku waɗannan abu ba zan iya ba, al'amarin du'a hannun Allah yake. Wama mana annasu an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharar rasula qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Ubangiji ce ba komai ya hana mutane su yi imani ba, wai sai dan kawai wanda aka aiko musu mutum ne irinsu, jinsin su ne. Yaya Allah zai aiko mutum jinsin su? To shi ne Allah yake cewa ka gaya musu da a ce doron ƙasa ɗin su waɗannan ɗin su ma mala'iku ne, da shi kenan sai Allah ya aiko musu ma mala'ika. Kowane halitta ana aiko musu jinsin su ne, da a ce ku mala'ikun ne sai mu aiko da mala'ika. To amma Ubangiji baya turo mala'ika, na turo mala'ika ai shikenan al'amari ya ƙare, kuma waye zai iya jurewa mala'ika? Ka ce mala'ika ya zo a siga shi ta mala'ika, ka iya kallonsa? Ai ba zai iya ba, ba zai yiwu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa ta duniya sau biyu ya ga mala'ika, sau biyu ya ga mala'ika a halittarsa, ya ga Jibrila a sararin samaniya saddan bi janahihi ma baina as-sama'i wal ard, fiffikensa ɗaya ya toka tsakanin sama da ƙasa, fiffike 600 daga cikin fiffike 600 da Ubangiji ya yi masa, guda ɗaya ya toka sama da ƙasa. To kuma a ce Allah ya aiko irin wannan, ku za ku iya tsaya ku saurare shi? a ce mala'ika ai ba zai yi ba eh saboda haka mala'iku idan ranar da mala'iku za su bayyana to kuma ranar ayi shikenan wa qalu laula unzila alayhi ayatu min rabbih aw qalu laula unzila alayhi malak walau anzalna malakan laqudi al-amru thumma la yunzaru randa mala'ika zai zo mala'ikansa to abiya al'amari kuma yaga an gama magana kuma ungije ce to walau ja'allahu malakan la ja'allahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu da mala'ikan zamu aiko dole ne mu aiko shi a sifarsa ta mutum dole yazo a sifarsa shi ma ta mutum to kuma in yazo a sifar mutum din sai ku ce ƙarya ƙarya yake ba mala'ika bane sai ku kuma komawa magana da ku rika fada ta baya ku ce shi ma ba ku yarda mala'ikan bane shine wala labasna alaihim ma yalbisu saboda haka ubangiji ya zabi mutum ya sanya shi a matsayin manzo saboda anan ne za a iya samun koyi alqudwa wal uswa ta tahaqqaq domin in mala'ika ne yazo yana ayyukan ibada ba za mu iya koyi da shi ba kuma sai mu yi wa Allah hujja sai mu ce Allah ai mala'ika ka aiko kuma kaga ai ba jinsin mu bane don haka abinda yake yi mu ba za mu iya ba su da daman la ya'suna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru mu ya za mu yi iya aikin da suke yi kaga shikenan sai mu yi wa Allah hujja to sai ya aiko mutum jinsinmu wanda shi ma yake da halitta irin tamu to haka kafirai suka dinga gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malak fayakuna ma'ahu nadhira suka ce me yayi ya wani irin manzo ne wannan yake cin abinci kuma yake zuwa kasuwa dan menene ba za a aiko masa mala'ika suna yawon wa'azi tare ba aw yulqa ilayhi kanzun ko a jefa masa taska daga sama muga daurin kudi yana ta fadowa dila daga sama yana raba musu aw takuna lahu janna ko ya zama yana da wata gona ya'kulu minha wanda ba sai yayi kasuwanci ba gonarsa za ta dinga fitar masa da abinda zai ci wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masura azzalimai suka ce ai kawai ba wani kuke bi ba sai mutumin da yake an masa tsafi to Allah madaukakin sarki yake ga wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama ce fala allaka tarikum ba'dha ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruk wala allaka tarikum ba'dha ma yuha ilayka zaka bar sashin abinda muka yi maka wahayi da shi wa da'iqun bihi sadruk kuma kirjinka zai ainihin kuntata asabi da abinda suke fada su malamai suka ce bihi din nan ba'u sababiyya ce damir din kuma yana komawa zuwa ga al-muta'akhkhir zikran shine an yaqulu din ake nufi bihi din maganar da su suke yi shi zai kuntata maka ba wai abinda aka yi maka wahayi ba wasu daga cikin malaman tafsiri suna mayar da kalmar bihi din zuwa ga ba'dhu ma yuha ilayka amma ibnu ashur yana cewa shi yana ga wannan ba haka ya kamata ba a mayar da shi zuwa ga al-muta'akhkhir zikran duk da cewa a ka'idar larabci wannan bata cika faruwa ba to amma alqur'ani ya zo da irin wannan wa asarru an-najwa alladhina zalamu Allah ce wa asarru an-najwa alladhina zalamu kaga alladhina zalamu sune wancan zamiri wanda yake cikin asarru yake nunawa saboda kaga kuma alladhina zalamu din shi yazo daga baya saboda haka an yaqulu din shine zamirin wannan bihi din yake komawa a kansa saboda haka bi sababi ma yaquluna saboda maganar da suke yi ta cewa sai an saukar maka da mala'ika sai an saukar maka da dukiya kada wannan ya dame ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana damuwa kuma kamar yadda muka ce kun san wannan sura ta sauka a cikin wani jawi cikin wani yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin damuwa ga Abu Talib wanda shine yake tsaya masa a waje ya rasu ga matarsa Khadija radiyallahu ta'ala anha ta rasu ga ainihin kiyayyar kafirai da gabansu da ainihin tsangwamansu ta daɗu abubuwa sun tsaya cik izgilinsu kullum ƙaruwa yake annabi yana cikin damuwa Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana yake cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ce mun san cewa abinda suke faɗa yana bakanta maka rai sai dai ba wai ƙaryata ka suke hanzuci ba a zuciya sun san kai mai gaskiya ne walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun sai dai azzalimai miyagu har kullun suna ja ne da ayoyin Allah ubangiji yana lallashin sa yana cewa ya rage damuwar da yake yi fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada ka kashe kanka saboda damuwa da bakin ciki da abinda suke innallaha alimun bima yasnaun ubangiji ya san abinda suke aikatawa fala ta'sa alal qaumil kafirin kada ka damu da abinda mutane kafirai suke yi fala annaka ba'ul nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadith asafa zaka kashe kanka ne saboda sun ki imani a bisa abin nan da suke yi na kin yin imani da abin da ka zo da shi sai ka kashe kanka la'allaka ba'ul nafsaka alla yakunu mu'minin yanzu sai ka kashe kanka dan ba su zama mu'minai ba Allah yana lallashin annabinsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji ya kawo damuwar da sigar wada'iqun ba a ce wadayiqun ba aka kawo shi da sigar abin nan da sigar fa'il da'iqun ba da sigar dayiq ba sigar dayiq sifa ce mushabbaha sifa mushabbaha a ka'idar larabci tana nuna tamakkunin sifa tana nuna wannan sifar ta kankama ta ratsa shi wanda aka sifanta shi da shi ba sa rabuwa sabanin ismu fa'il wato ubangiji yana nuna mana cewa annabi ya damu duk da damuwar bata zama masa ɗabi'a ba bata zama masa hali ba kuma wannan yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son wannan al'umma da alkhairi saboda haka cikin damuwa yake yi game da abin da suke faɗa laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak to shine Allah ya ce innama anta nadhir kai mai gargadi ne mai jan kunne ne mai tsoratarwa ne ubangiji sai ya faɗi batun tsoratarwar kawai annizara ba a faɗi albishara ba aka ce innama anta nadhir saboda mawqifin abinda yake bukata a faɗa kenan a lokacin a ce kai mai gargadi ne domin an kai wani yanayi mawuyaci tsakankanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kafirai duk abinda zai faɗa na lallashi ya faɗa musu amma bai sa sun tausasa ba bai sa sun saduda ba saboda haka kaga a gurin nan ba guri ne da za a faɗi bishara ba guri ne da za a faɗi gargadi shi yasa aka ce innama anta nadhir kai mai gargadi ne kawai mai ja musu kunne ne amma shiriyarsu su gane abinda kake faɗa su bi Allah wannan ba a wakilta ka kan wannan aikin ba ubangiji shine wanda aikin wannan yake a hannunsa wallahu ala kulli shay'in wakil Allah mai iko ne a bisa dukkan komai daga ciki Allah mai wakilci ne a bisa dukkan komai daga ciki har da zukatansu saboda haka shiriyarsu tana hannun ubangiji in ya ga dama sai ya shiryar da su kuma ya shiryar da wasu daga cikinsu wasu kuma sun mutu akan kafirci Allah ya ce am yakunu naftara
قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
الله يجي أم يقولوا نفترى أم أي بل يقولون افترى كوي تشيوا سكي النبي صلى الله عليه وسلم يا قاجونا القرآن كو أم بمعنى بل تدقم إند أم تزو فئل إند يكي قبنت أنا قدر رامس حمدة الاستفهام أي أم أيقولون افترى با هكبا تشيوا كما سكي النبي صلى الله عليه وسلم يا قاج القرآن kuma wani abin daban bayan da sun ce sihiri ne wannan bata je ko ina ba sun ce sai an saukar masa da mala'ika sun ce sai an saukar masa da taska daga sama duk wannan bai ishe su ba sai kuma sun dawo sun ce shi ya kagi alqur'ani don haka kagensa ne ba Allah ne ya bashi ba shi ne ya harhada abin yake yi yake wa mutane wayo yake nuna wa mutane iya fasaha da magana قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات تو شيكنان كوما كوزو دا سورori غدا غوما كوتان كوتانسا مفتريات وادن سيكي كيركيرالو دين با كونتي سي كيركيرا با تو تنزلا مع الخصم شيني ابيندا مالمان جدل سيكي كيرانسا التسليم الجدلي سونتي النبي يا كيركيريشي تو شيكنان ان سلما مكو تشيوا يا كيركيرا كوما ايسي كو كيركيرا ku kawo sura goma rak kwatan kwacin wannan da abin da annabi ya kawo wanda kuka ce kirkirarren ne kuma ku kawo kirkirarru din kuma ba kuna da tatsuniyoyinku na jahiliya ba ba kuna tatsunoyi na jahiliya ba. In ya karanta ku ce asatirul awwalin, to kuma ku ka asatirul awwalin din cikin fasaha da zalaka da azancin magana yadda alqur'ani yake, ku kawo ba za su iya ba. Ubangiji ya musu tahaddi daban-daban. Akwai inda Ubangiji ya musu tahaddi cewa su kawo alqur'anin kamar alqur'anin gaba daya, falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin, a cikin suratul tuh, su zo da wani abu, wata magana kwatankwacin alqur'ani in har da gaske suke yi cewa annabi shi ya kirkira wannan ta gagara. Ubangiji ya ce to fa'tu bi ashr suwarin mislihi muftarayat, ku zo da an rage muku, yanzu ba qur'anin duka ba, ku zo da surori goma kwatankwacinsa, su ma kirkirarru din. In har shi kirkira yi, to kuma sai ku kirkira, ai kuma Larabawa ne, kuna magana da irin harshen da yake magana, kuna magana da yaren da yake magana, ku kawo. Wannan ba ta yi ba. Ubangiji ya ce to su kawo bi suratin min mislihi, da sura ɗaya kamarsa su kawo, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul baqara da kuma suratul yunus da muka wuce, bi suratin min mislihi ko bi suratin mislihi. Wad'u shuhada'akum wad'u da man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin, ku kira waɗanda kuke ganin da za ku iya kirawa su taimaka muku. Idan ku kun kasa, to ku yi taron dangi, ku je ku gayyato wasu ma daga waje su zo su taya ku, a kawo wani abu kamar alqur'ani. Wannan duk ta fuskara. Ubangiji ya ce to ba za ku iya ba, da za ku haɗu ku duka da ku da mutanenku da aljannunku duk, ku ce za ku kawo kamar alqur'ani, ba za ku iya. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alqur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dahu li ba'din zahira, ka ce da mutanenku da aljannunku duk za ku haɗu ku yi gangami ku taimaka wa junanku akan ku kawo wani abu kwatankwacin alqur'ani. Allah ya ce ba za ku iya ba, ko da sashin ku zai goya wa sashi baya, zai mara wa sashi baya, zai taimaka wa sashi baya, ba za ku iya ba. Allah ya ce qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi, ku kawo kwatankwacin tsayoyi goma kwatankwacinsa, surori goma kwatankwacinsa. Wasu malaman tafsiri suka ce surori goma su ne tun daga suratul baqara har zuwa hudu din. To amma wannan magana tana da rauni, domin wannan ayar aya ce wacce take makkiya, sura ce makkiya, kuma waɗancan surorin da suka gabata yawancinsu duk madaniya ne. Suratul baqara madaniya ce, suratul ali imran madaniya ce, suratul nisa'i madaniya ce, suratul ma'ida madaniya ce, suratul anfal madaniya ce. Saboda waɗanda suka rage abin nan makkiya din ba su da yawa. Suratul tauba ma madaniya ce, al'an'am ita ce makkiya, sai al'araf ita ce makkiya, sai ita suratul hud din su ne makkiya. Saboda kaga ba za a yi musu kalubalen da abin da ma ba a saukar da shi ba, don haka a lokacin ma ba a saukar da waɗancan surori ba, balle Ubangiji ya musu kalubale da shi. Wasu malamai suna ganin tartibin da ake yi a ce Ubangiji ya fara kalubalantar su da alqur'ani gaba daya, sannan kuma ya kalubalance su da surori goma, sannan ya kalubalance su da sura ɗaya tak. Suka ce wannan tartibin ba wani dalili a kansa, domin za mu ga wannan sura, suratul tauba a bisa bayanin suratul hud a bisa bayanin da muka yi, sai da aka saukar da suratul yunus, aka saukar da ita bayan suratul yunus ta sauka. A can kuma cikin suratul yunus ai an kalubalance su ne da sura ɗaya, nan kuma aka kalubalance su da sura goma. Ashe kaga ba wani tartibi, kawai dai yanayin ake dubawa. Ubangiji yana faɗa musu magana daidai yanayin da suke ciki. Sannan kuma wanda zai iya kawo sura ɗaya zai iya kawo goma, wanda zai iya kawo goma zai iya kawo duka. Saboda haka ko a ce su kawo ɗaya, ko a ce su kawo duka, ko a ce su kawo goma, duk idan dai sun kasa kawowa, wannan shi yake nuna gajiyawar tasu. Da a ce za su iya kawo ɗaya, to za su iya kawo dukan ma. Da a ce za su iya kawo goma, za su iya kawo duka. Saboda haka wannan tartibi wasu malamai suna ganin babu abin da yake nuna cewa haka Ubangiji ya yi kalubale ɗin da farko Qur'ani duka sannan abin nan. Amma dai galibi daga cikin malaman tafsiri suna faɗar wannan, da malaman ulumul Qur'an. To shi ne Allah ya ce su kawo surori guda goma, bi ashri suwarin mislihi katankwacin alqur'ani muftarayatin wadanda suke su ba abin nan kagaggu ne wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kirawo duk wanda kuke da ikon ki ku kirawo shi ya taimaka muku in kun kasance masu gaskiya wato in ku kun yi kun kasa to ku kirawo wanda zai taimaka muku wanda kuma ba za ku samu wanda zai iya taimaka muku akan wannan ba saboda haka maganar Allah maganar sa ce bata yi kama da maganar makhluki ba kalamul khaliq la yushbihu kalamul makhluqi maganar Allah ba ta kama da maganar halittu shi yasa malamai suke cewa malaman sunna suke cewa kalamullahi minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga Allah yake kuma zuwa ga Allah yake komawa saboda haka kalamullahi laysa makhluqan ba halittacce bane kamar sauran halittu maganar Allah maganar alqur'ani maganar Allah ce alqur'anu kalamullah alqur'ani maganar Allah ne shi yasa Allah ce wa in ahadun minal mushrikin sajaraka fajirhu hatta yasma' kalamullah thumma ablighu ma'mana ubangiji yace ka ba su mafaka har sai sun saurari maganar Allah maganar Allah din ita ce alqur'ani sauraka alqur'ani shine babban mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ita ce mafi girman mu'jiza da ubangiji ya ba wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi yana cewa kamar yanda yazo cikin hadisin Anas wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito yana cewa ba min al-anbiya'i nabiyyun illa wa qad u'tiya ma min al-ayati ma misluhu ma ala mislihi amana al-bashar babu wani annabi daga cikin annabawa face an bashi mu'jiza wanda a bisa kwatankwacin sa ne a bisa wannan mu'jiza ne mutanen da suka yi imani da shi suka yi imani da shi wa inna ma utituhu alquran amma ni abinda aka bani mu'jizar da Allah ya bani ita ce alquran ita ce mu'jizar da take ba ta yankewa annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi mu'jizozi daban-daban a zamanin sa Allah ya gaya mana wata ya tsage اقتربت الساعة وانشق القمر ادليل بقاتر haka da kafirai suka yi kuma wata din ya tsage Allah ya fada mana wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannayensa a ruwa dan kankani ruwan yayi ta bulbula daruruwan mutane suka sha Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a Allah ya habaka abinci wanda daruruwan mutane suka ci mu'jizozi da daban-daban Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama amma dukkan su waɗannan mu'jizozi ne da suke tsayawa a iya zagayen a iya lokacin da suka faru kai idan ka zo sai dai a baka labari idan wanda yake mai jayayya ne sai ya ce shi bai yarda ba amma alqur'ani ya wanzu har zuwa yau gashi nan ana karanta shi mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ce alkhalida duk wanda ya ja da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba annabi bane shi ya kirkiri alqur'ani to ya zo da kwatankwacin alqur'ani tun a wancan lokacin alqur'ani ya yi kalubale a lokacin da larabawa suke takama da fasaha suke takama da gwaninta suke ainihin gasa a junansu wajen iya magana alqur'ani ya kalubalance su cewa su kawo kwatankwacinsa kuma suka kasa kaga idan waɗancan masu fasahar sun kasa ina ga na yanzu ina kuma ga waɗanda ba ma larabawan bane ajami ne kaga babu shakka dole ne su sadu da su sallama cewa ba za su iya in ka dauko alqur'ani ka dauko maganar musailamatul kazzab alqur'anin musailama ka hada su ai zaka ga wauta da shiririta don haka babu abinda zaka iya hada shi da alqur'ani shi yasa da yake fadar wannan alqur'anin Amr ibn al-As yake cewa kai ma ka san ƙarya kake yi wallahi yana alfilu malfilu wa ba adraka malfilu lahu zanabun tawilun wa qurtumun tawilun kai ma ka san ƙarya kake yi wannan shirme da kake yi saboda ka shi ma ya san ƙarya yake yi wanda ba wanda zai yarda cewa ya zo da wani abu mai fasaha to haka larabawa sun kasa saboda ijazin alqur'ani ijazi ne daga usulubinsa da ma'anarsa duka usulubinsa da ma'anarsa duka da abin da ya kunsa na shari'a da abin da ya kunsa na shari'a to yana daga cikin wato mu'jizar alqur'ani larabawa da suka yi shekaru masu yawa akan wani hali na taurin kai da yaƙe-yaƙe da shirka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shekara 25 alƙur'ani gaba ɗaya canza musu yanayi suka dawo kamar ba su ba idan ba maganar Allah ba meye zai iya yin wannan tasirin, sai maganar Allah ita ce za ta iya wannan tasirin cikin dan kankanin lokaci, a canza dabi'un mutane, a canza halayyarsu, a canza tunaninsu, a canza zamantakewarsu, a canza aqidunsu a cikin dan kankanin lokaci, wanda Balarabe wato babu jinsin da yake Balarabe tarin kai. Dabi'a ce ta Balarabe, shi yasa Ibn Khaldun a cikin littafinsa Al-Muqaddima yake cewa Larabawa ba a iya mallakar su sai da abu biyu. Abu biyu ne zai iya sa ka mallaki Larabawa ka zauna lafiya, ta hanyar addini ko ta hanyar kabilanci, ya ji cewa kai dan kabilarsa ne shikenan sai ya girmama shekul kabila, ko ku a wannan wani shugaba ne na addini sai ya iya yi masa biyayya. Ya ce amma in ba wannan ba to mutane ne da ba sa juyuwa, shi yasa ka duba har zuwa yanzu dinnan, duk da yadda Larabawa suka tabarbare suka lalace su ma suka zama turawa, amma har zuwa yanzu ba wanda ya kai su turjiya a duniya, ko akwai? Har zuwa yanzu ka duba yakin Afghanistan da aka yi, su wane ne suka yi turjiya a yakin Afghanistan kamar Larabawa? Kusan ka iya cewa ma rabin yakin ma su suka yi shi a Afghanistan, suka kori tarayyar Soviet, Larabawa ne a Chechnya, suwaye suka dinga wannan kunar bakin waken ba su bane? Ha yanzu a Iraki da suwa ake turjiya da Larabawa? Sau aka duk lalacewa su har zuwa yanzu sun fi mu, muna turjiya ta Masara. Saboda haka mutane da waɗanda suna da taurin kai matuƙa da gaske, to amma Al-Qur'ani ya zo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya canza su, suka zama kamar ba su ba. Kana karanta halayyar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, za ka rantse da Allah a kundin tarihi ba a taɓa yin mutane irinsu ba. Idan ka cire annabawa da manzanni, to ba a taɓa yin wasu mutane masu tsarki kamar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wane ne ya samar da wannan canji irin Al-Qur'ani? Ka ruwa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar su da za su ɗau jariri da ransa su je su binne, kashe mutum abinsu ba komai ba ne. Amma duba yadda Al-Qur'ani ya canza su. Ya fita yana rangadi, ya ji wani yana karanta Wattur, kawai ya faɗi nan. Langa-langa aka ɗauke shi aka mai da shi gida, wata guda ana zuwa dubo shi. Yadda Al-Qur'ani ya ratsa shi. Zubair ibn Mut'im lokacin da ya zo Madina ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta Wattur a cikin sallarsa, yana am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinu. Da ya ji wannan ya ce sai ya ji Al-Qur'ani ya ratsa shi, shi tabbas mu dai ba mu muka halicci kanmu ba, ba kuma an halicce mu daga banza ba ne, daga babu. A dalilin da ya ja musulunta kenan. To kaga duk wannan mu'jiza ce ta Al-Qur'ani, banda Al-Qur'ani babu wanda yake wannan tasiri. Kuma Al-Qur'ani shine littafin da ana karanta shi ko baka jin abin da ake faɗa, sai ka ji cewa daban, sai ka ji daban. A cikin suratu Yunus, safiru suratu Yunus, Sayyid Qutb ya ba mu wata kissa, yace lokacin da ya wata tafiya a jirgin ruwa, a wannan lokacin su musulmi ɗan kaɗan ne a jirgin ruwan, sauran duk turawa ne da wasu ƴan Yugoslavia da kiristoci. Shikenan sai lokacin sallar juma'a yayi, sai suka nemi pilot ɗin su basu dama su yi sallar juma'a a cikin jirgin, su ƴan kaɗan ne, ba su kusa shida ba ko ƙasa da haka. To shine malamin a cikinsu ya tashi yayi musu huduba, yayi musu sallah. Akwai wata mata sai gama ta kirawo shi, tace da Allah ita tana so ta tambaye shi, Kirista ce ko ba ta jin Larabci? Tace lokacin da yake tsaye yana huduban nan, ya ji taje yana jan wani sauti da wani irin maganganu wanda yana shan bamban da sauran maganganun da yake. Sai ta ji yana cikin magana, normal magana, sai kuma ta ji irin wani irin abu ya ratsa, wata irin magana kuma ta daban. Ya ta ce kuma da ya tashi zai musu addu'a, da ka san addu'a suke cewa, tashi zai musu addu'a. Sai ta ji kuma irin wannan kawai yake yi, wannan mai abin nan. Ya ce mata to Al-Qur'ani kenan. To kaga wanda ma baya jin ainihin Larabci, daga irin zubin Al-Qur'ani da saukarsa da tashinsa da hawansa da saukarsa, za ka san cewa Al-Qur'ani ake karantawa. Duk wanda yana daga cikin mu'jizar Al-Qur'ani babu wata magana da ta yi kama da shi. Allah ya ce qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftariyat, ku zo da surori kamar sa guda 10 wadanda su ma kirkirarrun ne tunda kun ce shi ma kirkirarsa akai wadu umman istafa'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kira wadanda duk kuke iyawa su taimaka muku in har da gaske kuke yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya yake
in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi llahi wa alla ilaha illa hu fa hal antum muslimun.
Allah yace fa in lam yastajibu lakum, idan ba su ansa muku ba, ba su ansa wannan kalubale ba, fa'lamu tu kusani annama unzila bi ilmillah, kadai wannan alqur'anin an saukar da shi ne da ilimin Allah, wa alla ilaha illa huwa, kuma ku sani babu abun bauta da gaskiya sai Allah, fa hal antum muslimuna, to yanzu ku masu ni kauya ne, masu sallamawa ne? Wato Allah madaukakin sarki ya san ba za su ansa kira ba, ba za su ansa wannan kalubalen ba. Ce to fa in lam yastajibu lakum, in sun kasa ansa muku, sun kasa kawo abinda kuka ce su kawo, to ku sani cewa su masu gajiyawa ne, ba waɗanda za su iya ba ne, kuma ku sani cewa wannan alƙur'anin daga Allah yake, kuma abinda ya ƙunsa ilimi ne daga Allah, annama unzila bi ilmillah, ku sani cewa kadai an saukar da wannan alƙur'ani wanda ya ƙunshi ilimi na Ubangiji. Alba'u din nan ba'ul musahaba ce, ai musahiban bi ilmillah, musahiban bi ilmillah yana kunshe da ilimin Ubangiji ne. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya shaida cewa alqur'ani da ilimin sa wato ya kunshi ilimin Allah, lakin Allah yashhadu wal malaikatu, Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Allah madaukakin sarki yana shaidawa ya saukar maka da alqur'ani bi ilmihi, da ilimin sa, haka nan mala'iku suna shaidawa wa kafa billahi shahida. Ashe kenan alqur'ani shi ya kunshi ilimi wanda yazo daga Allah, shine hujja wa shike kat a yayin da ake musu, ita ce take raba gaddama, babu hujjar da za ta raba jayayya sama da abinda Ubangiji yayi wahayin sa. لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. Don haka hujjar alqur'ani ita ce sama da kowace hujja, ita ce sama da abinda zaka yi tunani na hankalinka. Allah madaukakin sarki yace wa alla ilaha illa hu, kuma wannan ilimin da wannan abinda alqur'ani ya kunsa, ya kunshi mafi girman abu, shine tauhidi, shine abautawa Allah shi kadai. Ku bar abinda kuke bautawa ba Allah ba, ku bar dukkan wani abinda ake komawa gare shi da neman taimako da agaji ba Allah ba, Ubangiji shi kadai ake bautawa. Don haka alqur'ani ya zo don ya tabbatar da wannan kalma la ilaha illallah, fa hal antum muslimun, to shin ku masu miƙa wuya ne, masu sallamawa ne, masu saduda ne, ku yi saranda akan cewa alqur'ani daga Allah yake, alqur'ani gaskiya ne, kuma abinda alqur'ani ya saukar ya zo da shi shine gaskiya, shine hujja. Wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar mana da cewa alqur'ani shine hujja ta farko. Idan muka ce alqur'ani sunna ta shiga ƙarƙashin sa, domin ita ma wahayi ce, alqur'ani ya tabbatar da ita, wannan ita ce hujja ta farko, ba abinda hankalinka yake saka maka ba. Sabanin abinda wasu suke cewa hankali shi ne hujja ta farko, wai sannan alqur'ani, sannan sunna mutawatira, qat'iyatu thubut, qat'iyatu dilala. To wannan magana bata ce, ka gabatar da hankali akan alqur'ani, wai sun ce wai shi kan ita kanta annabcin, wai annabcin annabi ai bai tabbata ba, sai da hankali ya tabbatar da shi. Saboda haka hankalin shi yake jagoranci, sannan alqur'ani ya bi bayan sa. Wai idan muka soki hankali da hujjar hankali, to shi kenan kamar ma mun soki alqur'anin ne, domin za a ce kenan tunda hankali din nan yana yin kuskure, ya yi kuskure wajen tabbatar da gaskiyar alqur'ani da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam, don haka bai kamata mu soke shi ba. Wannan magana ce ta mu'tazila, da wasu daga cikin jimajiman asha'irawa kamar irin su Ibn al-Khatib, Fakhruddin al-Razi, duk suna da wannan ra'ayi. Ba kuma komai yasa suka kankame ma wannan ra'ayi ba shine dan su yi tawilin ayoyin al-Qur'ani, su yi tawilin sifofin Allah, kar su tabbatar wa da Allah istiwa'i, kar su tabbatar wa da Allah al-yadu ko al-yadani hannaye biyu, kar su tabbatar wa da Allah ido, kar su tabbatar wa da Allah duk sifofi da suka zo wanda ake ce da su a sifatul khabariya, domin kada su tabbatar da waɗannan sifofi sai suka ce hankali shine a gaba, don haka waɗannan sifofi sun saba wa hankali. In an tabbatar da su, to an tabbatar wa da Allah jiki, don haka ya kamata mu yi amfani da hankalinmu mu kore su. To dan su yi amfani da hankalinsu wajen kore sifofi, shi yasa ainihin suka gabatar da hankali akan nassin Al-Qur'ani, tare da cewa Al-Qur'ani ilimin Allah ya kunsa, Allah kuma shi ya san sirrin da yake sama, ya san sirrin da yake ƙasa, shine zai ba mu labarin gaibin sama da gaibin da yake sama da gaibin da yake ƙasa. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Saboda ilimi na Allah ne a cikin sa, ilimin Allah kuma babu yadda za a yi a ce ba zai zama hujja ba. Shi yasa Allah ya ce rusulan mubashirin wa munzirin lian la yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Bayan Ubangiji ya ce ya saukar da Al-Qur'ani da ilimin sa, ya ce to haka manzanni suke, masu bushara ne, masu gargadi, domin abinda za su zo da shi ya zama hujja ga mutane. A yanke musu hanzari, ranar gobe kiyama ba za su ce laula arsalta ilaina rasulan, zai ya Allah da ka aiko mana da manzo, fanattabi ayatika, mu bi ayoyinka. Ubangiji ya yanke musu da wannan hanzarin, ya aiko musu da manzanni, ya aiko musu da, ya saukar musu da littattafai. Al-Qur'ani shine hujja ta farko wacce za a yi hujja da ita a lokacin da ake jayayya, sama da dukkan wani kila wa kala, sama da dukkan wani kauli. Saboda haka Ubangiji yake cewa fa hal antum muslimuna, to yanzu za ku sallama ku miƙa wuya, tunda dai an kalubalance ku kun gasa, ai shikenan sai ku sallama, tunda dama haka sha'ani yake. Idan ana ja'in ja tsakaninka da wani, ya nemi ka kawo hujja ka kasa, shi kuma ya kawo tashi hujja mai ƙarfi, ai kin ka sallama. To rashin sallamawa yana nuna inadi, yana nuna taurin kai, yana nuna abinda kake yi ba dan Allah kake yi ba. Idan dai har dan Allah kake yi, to an kure ka ta fuskar hujja, ka kasa kawo hujja ta bangarenka, kuma an kawo maka hujjar da dole ka sallama, amma kuma ka ki sallamawa. Shi yasa Ubangiji sai ya kawo ta da sigar tambaya, fa hal antum muslimuna, domin a cikin su akwai waɗanda ba za su sallama ba, akwai wanda za su ci gaba da jayayya, akwai wanda za su ce dan ba su shirya ba ne. An gaya musu sun kasa mayar da martani, sai su ce dan ba su shirya ba ne, ai ku kun shiryo. Haka ake yi wani lokaci da 'yan bid'a, dan mun ga wannan a Kano, aka zo game da maganar istiwa'i, suka ja tun lokacin marigayi yana da rai da shi, aka je fadar mai martaba sarkin Kano, suka ja a kan istiwa'i, aka zo da littattafai aka karanta musu, kuma littattafan na malikiya, tunda sun ce su sai malikiya, aka karanta musu irin su risala, aka karanta musu irin tafsirin Qurtubi, sai suka ce ai su sun shirya ne, mu dan ba a gaya mana da wuri ba mun shirya. To kaga, to Allah ya sa akwai wanda ba za su sallama ba, sai fa hal antum muslimuna, yanzu ku sallama. Wasu sun sallama sun yi imani, amma wasu sun ja sun ce ba za su sallama ba, sun taurare akan haka sun mutu da kafirci. Allah ya tsare mu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.